America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asari, da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumin, tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata 19 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hawwa makanin labarai.
To, Sarfili, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ne ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara kasashen Saudiya da Masar domin tattaunawa kan lalbo hanyar tsagaita wutar yakin da ake a Gaza. Hukumar Ididdiga ta Najeriya NBS ta ce daga watan jiya na Fabrairu, farashin kayayyaki a Najeriya ya yi tashin goron zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100.
To, kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa ana ci gaba da farautar masu hannu a harin da aka kai wa jami'an sojojin Najeriya a jihar Delta.
A tuni dai, shugaban soja Janar Christopher Gwabin Musa ya ba da umarni a gano waɗanda suka yi wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su.
Za mu tsallaka makwabciya ƙasar Kamaru, inda gwamnati ta ba wasu jami'an gamayya adawa biyu umarnin dakatar da dukkan ayyukansu na siyasa.
Ministan cikin wannan sanarwar ya zarge waɗannan ƙungiyoyin 'yan adawa biyu da aikata haramtattun ayyuka a ƙasar.
Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki da zai duba hauhawar farashin kayayyakin amfanin gona a daidai lokacin da ake azumin watan Ramadan. Albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadan, za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To, amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da yamma. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine, a yayin wani taron kasashe sama da 50 a Jamus da Amurkan ke jagoranta da nufin daidaita kokarin da suke yi na marawa Ukraine baya, da yake bude wani rukunin tuntuba kan batun samar da kariya ga Ukraine. Austin ya ce dakarun Ukraine na fuskantar yanayi mai tsanani da gagarumin gumurzu, inda su ma farar hula ke nuna juriya ga lugudan makamai masu linzamin Rasha da jiragen Iran marasa matuki. A wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara kasashen Saudiya da Masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a Gaza, sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, da kuma tsara yadda za a farfado da Gaza a bayan yaki. Da yake magana a yau Talata yayin wata ziyara da ya kai Philippines, Blinken ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar da ake akwai na samar da shiri a ƙasa na yadda za a tunkari sha'anin gudanar da gwamnati da tsaro da taimakon jin kai da sake gina Gaza. A yau Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sha alwashin cewa Amurka za ta kare ƙasar Philippines a yayin da 'yar tsama ke karuwa tsakaninta da China dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin China. Blinken ya bayyana shan alwashin ne jim kaɗan bayan isar shi birnin Manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen Philippines ɗin Enrique Manalo. Ya ce,
to, nan ba da jimawa ba, Hawwa za ta sake damar da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, yanzu haka ana ci gaba da farautar masu hannu a harin da ya sanadin kashe wasu jami'an sojojin Najeriya ƙauyen Bamadi da ke jihar Delta, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu na yankin Naji Delta Lamida Abakar Sokoto ya haɗu mana.
Kisan gillade na jami'an soji da ya abku bayan shiga tsakani da runduna ta 181 ta yi da ke shiyar Bamadi a jihar ta Delta, kan hanyarsu ta dawowa suka gamu da ajalinsu sakamakon buɗe wuta da wasu 'yan bindiga suka yi musu. Tunide hedikwatar tsaron Najeriya ta ce ta tura wasu dakarun soji da za su kwaso gawakin sojojin. Bayanai sun tabbatar da cewar da daman gawakin na sojojin ba su da kawuna. Janar Tukurgusau shi ne mai magana da yawun hedikwatar tsaron Najeriya.
A Tunide, shugaban soja Janar Christopher Gwabin Musa ya ba da umarni a gano waɗanda suka yi wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su.
Ganin dai yadda rundunar sojan Najeriya na can na aikin farautar waɗannan 'yan bindiga, bayanai dai na nuna cewa jama'a na ci gaba da bayyana irin fargabar da suka shiga sakamakon abin da ka iya bewa baya na farautar waɗannan 'yan bindiga. Da haka kuma na ji ta bakin wani mai kare haƙƙin bil'adama.
Suna Comrade Muktar Bala Muhammad, ɗarajin kare haƙƙin bil'adama a yankin Niger Delta. Abin da muke ga hukumomi shine a tabbatar da an yi kafa kwamiti na bincike mai zaman kanshi a gano musabbabin abin da ya kawo sanadiyar rasuwa mutuwar waɗannan manyan jami'ai na sojoji. Su kuma wanda suka aikata abin nan, kuma kada a musu kisan gilla ba tare da an kai su kotu ba. Yin hakan shi ma ya saba ma.
Ita ma wata da ke zama makwabciya ga garin alamomin na Bomadi ta ce,
"Hey, my name is Edidiong Exchange. What is happening in this my neighboring village is not very good because this thing is affecting the
youth." Ina cewa ne game da abin da ya faru, ni ina makwabtaka da garin Bomadi kuma muna ganin sojoji na wucewa suna da ramikiya a sassa daban-daban na garin alamomi domin farautar waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Kuma wannan abin takaici ne. Mun ga an rusa dimbin gidaje, an kashe mutane da dama musamman kananan yare da mata. Shi kuwa wani dan yankin yace,
"What happened in Delta State was a very tragic something."
Yana cewa ne game da abin da ya faru a jihar Delta, ba wani dan Najeriya da zai ce maka ya ji dadin faruwar wannan lamarin. Amma kuma muna ba hukumomi shawara da a tsaurara matakan tsaro. Daga bisani dai an ci gaba da samun zanga-zanga a sassan birnin Asaba dake jihar ta Delta. Tuni dai gwamnatin jihar ta Delta ya tura wata tawaga mai karfi domin ganin irin abin da ya faru. Da haka kuma na tuntubi daya daga cikin 'yan tawagar gwamna kuma ga abin da yake cewa.
Sunana Alhaji Muktar Usman, babban mai ba gwamna shawara na musamman. Magana na gaskiya, gwamna ya ɗibi jami'an tsaro gaba ɗaya da manya-manyan gwamnati tun sanyin safiya sun sauka garin Bomadi. Ya kuma ya Allah wadar da abin da ya faru, ya kuma ce duk yanda inda waɗannan mutane suka shiga Allah da ci yasa an kamo su.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawa ta damana da ƙarshen labaran duniya.
Hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBSC ta ce daga watan jiya na Fabrairu farashin kayayyaki a Najeriya ya yi tashin goron zabi da ya cilla zuwa kashi 31.70 daga cikin 100. Lamarin da ya nuna ƙari idan aka kwatanta da alƙalaman baya na kashi 29.90 daga cikin 100, inda a bara daidai wannan lokaci a watan na Fabrairu farashin ya ƙaru da kashi 9.79 daga cikin 100. Lamarin da ya sa talakawan Najeriya suka samu kansu cikin wani matsanancin yanayi mai firgitarwa. Ga wakilin sashen Hausa ta muryar Amurka Hawwa Sharif da ƙarin bayani cikin wato Hawwa Umar da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Abin da ya bitu na kawa su na manyan nan babu wasu yawon nan dole sai ni ayyun daka da yi bakin yin mu.
Wani talaka a Najeriya Muhammad Salisu ke nuna damuwa kan kuncin da talakawa ke ciki. Hakika mutane za su iya gane tasirin karin farashin in sun shiga kasuwa siyan musamman kayan abinci.
Wannan yanayi da ake ciki ba gwaya shugabannin kayan nan ba zai haifar da damu ido ba. Ana sai ne mai ya yi tsada, shinkafa ta yi tsada, gero ya yi tsada. To wannan sai in tafiya da yace alaji ana bari dangiyar shugaban kasa sabbiyar of daira kana ka suna ya fara sai ya tsara su alaji mutum ya da ayya goma bai da hanyar da sabu dubi kullum kwanan shugaba dan 3000.
Bayanan NBS sun nuna sashin kudu maso yammacin Najeriya ya fi tsadar abinci, inda arewa maso yamma ya fi samun rangwame. Mai taimakawa shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce don magance kuncin ne ya sa shugaba Tinubu ganawa da shugabannin kasashe masu arziki don zuba jari a Najeriya, kamar yadda ya faru kwanan nan a daular Larabawa.
Najeriya kasa ce wadda take da dumbin mutane masu basira, masu fikira, musamman matasa. In an yi mu'amala da su za a samu abun da ake bukata ta bangaren samun riba, musamman ma ganin cewa Najeriya kasa ce mai dimbin mutane wadda ita ce kasar bakakken fata da tafi kowace yawan mutane kimanin fiye da miliyan 200, wanda shi wannan kadai wani abu ne da zai jawo hankalin masu zuba jari. Shugaban kasa ya nuna cewa Najeriya tana dakon dukkanin masu son zuba hannun jari, wato ko a gwamnatance ko kuma ɗaiɗaikun 'yan kasuwa.
Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Tinubu ya yi a ranar 29 ga watan Mayun bara, ake samun ƙarin tsadar rayuwa a Najeriya. A nan, masanin tattalin arziki kuma shugaban 'yan arewa mazauna kudu Ambassador Musa Sa'idi ya ce ƙalubalen ya wuce na cire tallafin.
Ka tuna Buhari ma ya ce abin da ya sa bai cire shi ba saboda ga APC ta faɗi, ya yi wannan bayanin da kansa. An zo an danganar da wannan talauci matsalolin da ake ciki da wannan cire tallafin. Cire tallafin mai za a ce yana ciki amma ba sosai ba. Abinda ya kawo wannan matsalolin kuɗin da aka ranto ne inu a kafafen ba da rance na duniya na IMF da su Paris Club. To waɗannan kuɗaɗen da aka ranto su ne suka kawo wannan matsalolin da muke ciki.
A Najeriya dai yanzu ga zafin rana ga na aljihu sai jiran tsammanin alkawarin sauki da ya zama tsada. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Idan muka leƙa makwabciyar Najeriya ƙasar kamar kuwa, watanni 8 kafin zuwan zaben shugaban ƙasa na shekarar 2025, gwamnatin kamar ta baiwa jam'iyyun gamayya adawa biyu umarnin dakatar da dukkan ayyukansu bisa hujjar kasancewarsu ba bisa ƙa'ida ba. Hakan ya sa wasu madararta suke ganin a matsayin yunkurin durƙusar da demokuraɗiyya a Kamaru. Wakili Maimuna Sadau na ɗauke da ƙarin bayani.
Ministan yankunan ƙasar Kamaru kuma mai magana da yawun gwamnati Fulani Tanganji cikin wata sanarwa ya umarci jam'iyyun gamayyar adawa biyu umarnin dakatar da dukkanin ayyukansu bisa hujjar kasancewarsu ba bisa ka'ida ba, kamar APC jam'iyyar siyasa ta canji da kuma ƙawancen jam'iyyar siyasa na riƙon ƙwarya na Kamaru ATP kuma ba za su gudanar da dukkan wasu ayyukan siyasa a faɗin ƙasar Kamaru ba. Ƙarin bayani daga Hilal Kamga, lauya a babban kotun Kamaru.
Ou en alliance dans le cadre d'une gestion
ko a cikin kawance ko cikin tsarin gudanarwa ko na majalisa ko na gwamnati, ya kamata Mr. Tanganji ya je ya sake duba tsarin dokar kasa kuma ya san babu wani izini da kungiyoyin gamayya suke bukata don aiwatar da ayyukansu.
Qui sera faite sur lui par les alliances ou les coalitions pour pouvoir exister.
Sanan ministan cikin wannan sanarwar ya zargi waɗannan kungiyoyin 'yan adawa biyu da aikata haramtattun ayyuka a ƙasar da kuma zargin su da hada baki da wasu mutane da gwamnatin Kamaru ke daukan su a matsayin 'yan ta'adda ko 'yan tawaye, ciki har da Julius Siko Ayuktabe wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban haramtacciyar ƙasar Ambazonia wanda ya yi yunkurin raba ƙasar Kamaru biyu. A halin yanzu yake garkami a gidan yarin Kundingi. Sakamakon haka tsohon babban lauya a Kamaru, lauya Charles Chunga, ya tofa nashi kamar haka.
Le mécanisme de visite sont encadrés.
Da kamata mutane su yi tunani cewa babu doka a ƙasa ba, za a iya zargin komai da kowa, amma akwai iyaka. Mun san ta wani bangare Sisiku Ayuktabe ya karkata kai ziyara ga ire-iren waɗannan mutanen da suke tsare sai an samu amincewar lauyar gunduma ko babban kwamishinan gwamnati, amma mu bar kaza cikin gashinta. A tunanina abin da ya tada zaune tsaye cikin wannan lamarin dai ziyarar da Jean-Michel Nietzsche ya kai gidan yari ne, saboda jagoran jam'iyyar ƙawancen ya yayaɗa wannan ziyarar wanda nake gani ministan na kan aikinsa, amma da bai yayaɗa ba yana da damar kai ziyara ga dukkan ɗan ƙasa ko da ma yana gidan kaso ne.
Montrer un citoyen détenu et chaque citoyen détenu a le droit de recevoir des visites.
Jam'iyyun adawa da dama sun yi Allah wade da fitowar ministan yankuna a Kamaru.
Umaru Fulatanganji inda suka sanya shi a matsayin barazana ga demokradiya a kasar musamman a yayin karatuwar zaben shugaban kasa na 2025 kuma abin sani anan Fulbiya mai shekaru 91 ya shafe shekaru 41 yana mulkan kasar Kamaru wanda a watan Yuni 2023 Amnesty International ta zargi gwamnati da daure yan adawa farar hula yan jarida da shugabannin kungiyoyin jama'a ba bisa ka'ida ba tare da gurfanar da su gaban kotun soji bisa dalilan ta'addanci Maimunatu Sado sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru
to a gaida Maimunatu Sado to anan Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11:15 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa yayin da al'ummar musulmi a kasashe daban-daban ke azumin watan Ramadan na wannan shekara ana ci gaba da fuskantar hauhawa farashin kayan abinci a jamhuriyar Niger lamarin da ke kara jefa magidanta cikin halin damuwa makonni biyu kafin zuwan watan Ramadan hukumomin kasar sun kayyade farashin kayan masarufi musamman shinkafa sai dai matakin bai tasiri ba a kasuwanni a cewar jama'a yayin da 'yan kasuwa a nasu bangaren ke dora laifin tsadar abinci akan farashin kayayyaki a kasuwannin duniya wakilin murya Amurka Sula Muminu Barma ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Yamai
sunana Faiza Haruna na siyo hatsi ina so in yi gumba da su na siyo su 170 amma kakin azumi 150 nake sayan su sun kara ma kaya tsada ni ba mu san dalilin ya yasa ina kira gare su to rage mana tsadar haka nan ta yi yawa kwarai kuma gwamnati ita ma ta taimaka dama ta sasa hannun da ci
sunana Muhammad Abubakar Alluwa to kayan shinkawa da na dai kasuwa sun kara tsada barke kayan kude ta ingada kaya duka ba su tsada kore bisa harkar shinkawa yanzu sai ka tai bisa wani marshe ka tambaya shinkawa nawa yake a ce an kara maka kudi sai ka 18 sake samun shinkawa yanzu sai ka in ka tai a ce maka zai sanki mai kashin iska 25 shine kudin ya kara ya kamata a gyara shi a san wanda za a yi da tsani
menene ya kawo wannan tsada
tsada to wuri like frontiero din ne muke gani aka ce a like shine ya kawo matsalar ga
su kuma yan kasuwa suna cewa a inda suke saro kaya ne ma abun ya tsada shi yasa dole su ma sun zo suke saidawa da tsada
to mai mu gani mun ga ya kamata dai a saida muna shi abun free wanda ya kamata da za a saida ba sai sun kara tsada ba musamman da yanzu azumi ne ya kamata ce kaya sun rage bayan azumi suna so su tsada su saida shi da tsada
sunana Abdulrashid Ibrahim gaskiya dai rashin shinkawa wanda muka gane shi kuma yayi yawa kwarai kuma yanzu gashi muna cikin lokacin azumi kuma gashi ba kudi sosai kuma akwai wahala ya kamata a ce yan kasuwa ko su ji tausayin talaka balle a cikin lokacin da muke ciki gwamnati ta ce a rage kuma hallo akwai yan kasuwan da gaskiya ba su rage shinkawa ba kuma gashi nan kudinta yana nan daidai inda ake duk da gwamnati ta ce su rage gaskiya ya kamata ta sa ido tunda dai akwai wayansu alabe ana tayya ana saida shinkawa da tsada mutane wahala su kan gai gaskiya ya kamata ce ta sa ido sosai sun wannan abu
sunana Suleiman Dauda to abinci a kasuwa nan yana tsada to lokaci iko wannan ya hau iko an sheda shi zika 20 zika 18 shinkafa damo shinkafa zika 10 ne hal zika 10 akwai shi wani abu ina amsa amma yanzu ya dai iko wannan ya hawi bisa kulu an kara period yawa yanzu gwamnati ya gaya mashi a rage firi 13 da rabi amma mai kumarsan ne a dan kasuwa yake a bai rage sai yayi kudi da yawa an kawo shi in to wannan talama ya dauki burkina togo an kawo soja yana kula da shi in kawo shi ne a dauka kaya kawo shi binni nawa ne an biya soja an kawo shi
su yan kasuwa suna cewa kaya sun yi tsada daga can inda suke siyo su ba wai lahin su bane
wannan zanke dai ne bai taba ya zo gari yake a gaya mashi wannan ya dauke da arha mai yanzu na gaya mashi ya yi kyada bai kamata ba a lokaci azumi dan nan kumar san Niger lokaci azumi ne kowa fiye a kara shi yanzu dai baya ba wanda ya fombi da tiyar kowane minene nan da kasa ne akwai dazi da yawa kumar san bai tahi a dauki da yawa ga kawo shi kadan-kadan na a kawo shi bai yake an shaida da kyada da yawa.
Har ila yau Sule ya jiyo mana ta bakin wasu 'yan kasuwa dangane da farashin kayan abinci a wannan lokaci na azumin Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sunana da Sha'ib Aladu. To gaskiya kasuwa hatsi bana sai a hankali saboda masu hatsi da yawa masu hatsi maiya kuma sa maiya ba su sai da hatsi yanzu. Wasu fara sai da batakon sai dai kadan-kadan da aka samu ne daga daji na muke samun su. Tuyi hatsi kamin ta zo 140-150 yanzu 160-165 har 170 ana saida tun azumi bai zo ba muna samun shishika 27 da daji 24-25 amma yanzu tun da daji ma akwai inda yake shika 30.
Muhammad woshin kafa basmati ne garemu ne adalko da wari ba wallahi muna wahala na samu shi ne kuma ina ta yi wajen zan sayi shi ne ban samu shi ne sai ya gaya mana buhu guda ne ko biyu ne. To bayan dauka buhu biyu ne ko guda ne
yanzu na kuke sai da sako ita basmati
basmati 20,500 ne adalko 20,500 mune muna so mbude faranshiyar ne ya zo shinkafa ne ka gane wanga na samu shine na kawo nan ga dama da haka dai ne muna sai da mustaba ya kara kudi ne
sunana Alhaji Manomi Turmi ni ne promi vice president na masar cereal nan yamai lalle wada abinci dai aci dawa masara wadda take gudana yanzu a nan yamai sai mu ce alhamdulillah daga cikin wadda muka saida ta mu bato anguro ne muka yi nan kenan sako hatsi abinda muka sai shi mai nauyin kilo 100 muna sai shi jikka 30 masara mai nauyin kilo 100 muna sai shi ta jikka 30 ba daya dawa mai nauyin kilo 100 muna sai shi ta jikka 30 ba daya wake mai nauyin kilo 100 muna sai shi shika 42 wanda muka kallon tsadan nan kowa abinda kowa sani ne shekara wannan ta bana na daidai baya abinci ba kuma na biyu abincin nan da muke kawo shi ko da yaushe da fannin kasashen waje ne muka kawo shi to yanzu kowa ya san da kasashen waje abinda sun kawakana sun kasa Niger cikin wace hali na ruhe iyakokin nan da Burkina sai an yi kwamba a zonan na to yanzu abokan sai an yi kwamba a kawo shi nan akwai matsala kana a ka kwamban nan na kowa gani tana ɗaukar sati biyu zuwa kwana wata kan da a ce kwamba ta zo to yanzu mai ta haci ko dawa ko masara yanzan sai an yi kwamba a kawo shi ka gani babu amma yanzu fannin Najeriya mun ji an ce dai da ajiya su Najeriya sun buɗa a jihar Ilela tun da jihar Ilela da Tamara ɗaya su ne da ba Niger abinci to yanzu kenan da sun ka buɗa kenan mu adibi abin nan wataƙila zai ƙara rakiya bisa ɓarau ne hanyar ta muka shigowa su amma yanzu da an ka ce jiya ne na ji an ce an buɗa Ilela an ba da izini an ce an buɗa Ilela amma ai a Niger ba an ce an buɗa ba. Kenan tun da Lela an buɗa kwanni kenan tana yiwuwa abincin zai fara shigowa kuma zai tawa da sauki insha Allah abinci zai fara shigowa ga namu na Niger ga wannan makwabtanmu za su taimaka muna kenan mu adiba abincinmu zai so mu ragiya kuma ga yanzu lokacin da ake ciki na tsada abinci an san akwai tsada abinci ko mutane wallahi tsada abinci akwai ta amma Allah zai ka sauki cikin wannan lamari kuma in kun ka diba mu nan Niger da Nigeria sai mu ce mu alhamdulillah an samu na takun kuma abincin su bai shigowa gare mu amma har yau mu yi su sauki abinci cikin wannan lamari kenan wani abu ne daga Allah kenan nan Burkina su ma suna taimako mu da biyar tsara kenan masarar nan da tasu da ta shigowa da na sai mu ce ce alhamdulillah tunda duk wanda aka ganinta ya haifa a ganinta mu yan kaso mu kowane fanni muna zuwa mu ce a kawo ko a kawo muna mu sai a ganin shi bisa kasuwa yau ne jar abinci haci ban ce akwai dan kaso mu guda mai cewa shi labi abinci mutun ya ga damar yau shi labi abinci cikin wani lokaci da muke ciki ba haci ne ba ba dawa ta ba masara kowa kuma ya san da kasashen waje aka kawo ta ba tusa kenan babu dan kasuwa guda mai cewa shi labe haci da shi jirawa lokacin cadishi
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin zuwa madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da wakilin mu Ayamai Silamu Mini Barma da kuma Jule Discretion da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Shin menene tasirin azumi a wurina?
Sunana Nana Fatima Malam Adamu. A matsayin mu na matasa a yanzu wannan wata na alfurma, wata mai albarka, wata na neman gafara da ya kama. A kullun Allah da sahi in muka gama aikin gida muka ma uwayen mu aikin gida, muna zuwa mu haɗu a makaranta. Muna yin karatun Qur'ani. A koda yaushe muna ɗaukan isfi uku uku. Kowa yana yi muna ɗaukar 'yan lokuta muna yi saboda muna neman albarkar wannan watan shi ne muke dagewa saboda wannan alfarmar wata wannan garabasar da take cikin wata muke so mu riƙa samu da mu da 'yan uwan matasa kuma muna addu'a duk wasu matasan da suka yi sanhi a gwiwa ake cewa ko me muna so su tashi mu tashi mu kama mu yi ta'addu'a mu yi ta roƙon Allah mu yi ibada daidai gwargwadon ikon da Allah ya mana mu ma ƙasar mu addu'a mu ma iyayenmu da suka haife mu da malumanmu mu ma shugabanninmu wannan bala'i da ya sabka na ƙasa Ubangiji Allah ya sanyaya mana Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙin shi kuma duk maraganyenmu wanda suka rasu muna tai musu addu'a Ubangiji Allah ya ji kansu Allah Ubangiji ya gafarta musu mu ma Allah kyauta ta ƙarshen mu saboda wannan wata ne mai alfurma wata ne da ya kamata mu kama jikinmu mu yi ibada daga wannan watan ya huce babu wani wata wanda yi wannan watan albarka da alfurma a cikin shi in kai addu'a Allah yana amsa kai tsaye shi yasa muke ta karfafa ƴan uwan mu matasa akan mu samu bakin raban mu ba lalle bane ba in an yi azumin bana da kai kuma a ce ni na baɗi za a yi da kai shi yasa nake ta kiran matasa ƴan uwana mu tashi mu dage dan shi yasa mu ma muke irin wannan shirye-shiryen na sabkan Qur'ani da addu'o'i kuma mu roƙa ma ƙasar mu Ubangiji Allah ya kawo mu albarka a cikin ƙasar mu Allah sanyo mana alkhairi a cikin ƙasar mu Allah ya taimaki magabatan mu Ubangiji Allah ya ganar da mu mu yi musu biyayya su ma Allah ba su ikon taimaka mana a matsayin mu na yara matasa
to amin summa amin kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma fa a takeice
A ranar Talata nan ne sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Rasha ta sha iya wuya a yakin da shugaba Vladimir Putin ke yi a Ukraine a yayin wani taron kasashe sama da 50 a Jamus da Amurkan ke jagoranta da nufin daidaita kokarin da suke na marawa Ukraine baya da yake budo na rukunin tuntuba kan batun samar da kariya ga Ukraine Austin ya ce dakarun Ukraine na fuskantar yanayi mai tsanani da gagarumin gumurzu inda su ma farar hula ke nuna juriya ga lugudan makamai masu linzamin Russia da jiragen Iran marasa matuki a wannan makon ne ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara kasashen Saudiya da Masar domin tattaunawa kan abin da ya ce zai mai da hankali ga neman tsagaita wuta a Gaza sakin mutanen da mayakan Hamas kai garkuwa da su da kuma tsara yadda za a farfado da Gaza a bayan yakin da yake magana a yau Talata yayin wata ziyara da ya kai a Philippines Blinken ya shaida manema labarai cewa akwai bukatar da ke akwai na samar da shiri a kasa na yadda za a tunkari sha'anin gudanar da gwamnati da tsaro da taimakon jin kai da kuma sake gina Gaza A yau Talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sha alwashin cewa Amurka za ta kare kasar Philippines a yayin da ‘yar tsama ke karuwa tsakaninta da China dangane da rikicin kan iyaka a kudancin kogin China. Blinken ya bayyana sha alwashin ne jim kaɗan bayan isar shi birnin Manila domin tattaunawa da ministan harkokin wajen Philippines Enrique Manalo.
Toma Adalla, masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryenmu sai a ziyarci shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Hawwa Sharif da ta taimaka wajen shirin ya zo gare ku, sai kuma Julie Lethbridge Gresham wadda ta haɗa tare da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Ms. Al Santos. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim kuma ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.